Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na Jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje, nufin samar da wadatar abinci a kan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar, ko da yake a cewar su matakin na bukatar azarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna. Wakilinmu ne mai sulamumu na Barma ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka, wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. Yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jimarau ya yi mana karin bayani a game da dalilan daukan wannan mataki.
Lalle ofishin ministan kasuwanci ya dauki wannan kuduri wanda ya hana ketarawa da shinkafa mai kwalba da shinkafa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa kasashen waje, saboda kasanmu ya kasance abinci ya wadata, ya kasance don kan mutane su shigo su ketaro su sai abinci su suke shi wani kasashe kuma daga baya makomacin masawushi. Gwamnati ke son kwananga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja ma'aji su cikin kasa, saboda ma mutum ka yi busu matsaluka. Don ka shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye.
Magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta wa alhalin al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a Nijar kawai ba, matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen Afirka ta yamma.
Sunana Usman Ibrahim. Ni gaskiya kai wanga shawara da gwamnati da ta yi yayi daidai. Ya cancanta haka nan gaskiya. Tunda gaskiya wani lokaci talakoki sai a cikin mutum ne kwarai ma. Tunda gwamnati ne sai dan tallafa ma talakana. Dan kasuwa shi kuma yace dan yace riba na. Yanzu ga ka takkama abinci ya sauki he sai ya ce ya aji. Kun yi tsada ya huwa da ƙarya kuma yan kasuwa za a koma sai da ma kuma da tsada. Kenan ba ai kun ba kenan. Gaskiya ku dubawa da gwamnati dauka ta yi.
Sunana Sahabi Malum Mamman, ina zaune a nan babban birnin Yamai. Wannan mataki da gwamnati ta dauka za mu ce mataki ne mai kyau, an yi tunani mai kyau, saboda Malam Bahaushe yake ce ruwanka bai ishe kawuka ba kai marmaɗe ka tashi. Kenan a yau Jamhuriyar Nijar akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci. Abincin da muke nomawa bai ishe mu ba, kenan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa, amma bana alhamdulillah saboda Allah ya kawo mana damana. Mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana. Kenan wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya a nan mutane su amfana da shi, wannan abin ya yi kyau. Sai mota kaide su waye za a ba nauyin su sai abin nan, kuma talakawan san ina za su kai a tsaye, kuma idan an sai a rike shi saboda gaba talakai san can ne an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya samu sauki. Kowa ga lokacin canje da an kai abin nan da an ka sai an aje mata talaka a bisa ni ma ƙarshe abin ya faru rage ma an kai farashin bisa abin da ka sida musu. Kenan to shi talaka su mai da kai ƙasa su san cewa eh an sai ma alhinni ne su a gaba zai umarni su a gaba. To komai ke matsayin masu hada-hadar ci maka dangane da kudirin gwamnatin ta Nijar. Alhashi Habu Ali Jigo a kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa, mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta Ficopri.
Wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan talakawa sayan abinci a aji ko ba wai Nijar ba, duk mayan kasashen nan haka suke yi, su sayi abin su aje. Wani bi shinkafa ma ka ga ai sai ta shekara biyar sannan ai baki ɗinta wurin ai a fadin wurin sai da wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai koma wanda yake kan kasuwar ne yana da muhimmanci a wurin shi. Shi ta abinci wannan haƙƙi ne na gwamnati, inda ta ga abin da ya faru bana fa. Ta gani sai da shi domin haƙƙi ya kai da ta hamsin. Wani wuri ma an ce har da ji. To yanzu ko alhamdulillah ta ga gaya nan, in kai lissafi jika dala 80-80 gida 40 gaya nan jika 16 kenan. Ko da jika ji aka sai jika 20 da jika 20. Ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da hankali. Lokacin da ake bukata ayayi wannan haƙƙi ne na gwamnati, dole ne gwamnati ta kare wannan haƙƙi ga mutane ko ba haka ba. Mu da kanmu an yi shawara da kowa ba da shawara. Yanzu malam da suke magana da ni kusan ofisoyin ne ke sun shekaran yi a mun rayuwar bisa wannan magana cewa a yi ƙoƙari ya kasa.
Shugaban ƙungiyar Adede sai wadata mai fafutukar kare masu saye don amfani malam Mama Nuri, wanda ke fatan ganin an ɗauki matakan zuba ido kan wannan shiri, na da ƙwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka, sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni, in ji shi.
Hana fita da kayayyakin abinci daga ƙasarmu sai an ce rigakafi ne ya fi magani. Shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same mu, musamman ma wajen rishin abinci na gari na kirki isasshe, kuma matsala babbar ma wanda ta shahe mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi. Rishiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na Lomi a ratsa Burkina Faso kana a zonar Nijar wannan shekara da ta wuce. Najeriya farashi na abinci ya wuce intaha, kuma mu ma haka. To tunda dai bana Allah sa damuna ga ta nan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka, to dole ne a yi rigakafi. To wannan doka an yi daidai, kuma fatan da cewa ita dokar nan ta shaida al'umma kuma a waye musu kai.
Sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IS ba, wato Mali da Burkina Faso, a bisa wasu dalilai, in ji na Yusuf Jumurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara.
Wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi, sun ba mu goyon baya, sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan shista, ka gani mu ma mun ka hudda cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su.
Masu sauraro, a nan za mu tsaya cikin wannan shirin namu, idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu, da wakilin maye mai sulamu mini barma, sai kuma Fiona nan duduwa mai da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kamu mantaba shi ne ta da mu sanar.